amincin Allah su tabbata ga manzon tsira Muhammadu dan Abdullahi alaihi salatu wassalam. Muna yi wa Allah godiya da ya mana alkawari cewa duk wanda ya gode masa zai kara masa. Babu abota da dacewa in ba shi ba. Annan Muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Ku ji tsoron Allah ya ku musulmi. Ku imani da Allah da manzon Allah. Ku gaskata su, ku yi musu da'a. Ina amfani da wannan dama a yau. A wannan munbari a yau, a wannan masallaci a yau, a wannan gari na Lome, kasar Togo. A gaban ƴan uwana musulmi da bazan iya irga adadinsu ba. Ina tunatar da ku wani abu guda ɗaya mai muhimmancin gaske a rayuwar ɗan adam shine zaman lafiya. Hadza wassalam. Gaba ɗaya hudubar tana magana ne akan muhimmanci da amfanin zaman lafiya a cikin al'umma. Muna fatan wannan juma'a da zamu yi Allah ya karbi addu'o'inmu ya ba mu zaman lafiya a dukkan kasashen mu gaba ɗaya. Zaman lafiya da shine dan adam yake rayuwa. Zaman lafiya duk wata daula da kuka sani a duniya, kowace kasa, babu kasar da bata son zaman lafiya ko mun karfin ta kuwa. Wanda ake ganin super powers suna da karfi, suna da soji, suna da makami, wallahi sun fi kowa son a zauna lafiya. Ballantana daula wacce take karamar daula tana cikin bukata, yaya za ta rayu? Zaman lafiya duk inda kaga an yi soja, an yi dan sanda, an yi jami'in tsaro, ko ina ne a dacan a tarihi da yau da gobe, wallahi ana ba wa soja da dan sanda da kowaye jami'in tsaro ana bashi albashi ne dan ya samar da zaman lafiya. Inda ba dan haka ba, ba bukatar soja ko dan sanda ko ni. Amma don a zauna lafiya, babu wata gwamnati da take rayuwa ba soja, ba dan sanda, ba jami'in tsaro. Shi yasa aka ce mai jami'in tsaro dan a samu zaman lafiya. Kuma duk inda kaga an yi fada, an yi jayayya, ko an kashe mutane ko na abu, to wannan zaman lafiyan aka rasa a wannan kasa, a wannan daular. Duk inda kaji ana fada ko an kashe wani, to ba zaman lafiya ne. Amma inda zaman lafiya ba, wanda ransa zai tabu. Kuma na yadda, kun yadda cewa kowace al'umma tana son ranta, ko dabbobin kasar ku ba kwa su a kashe, ko kajin kasar ku ba kwa su a kashe, ko tumakin kasar ku ba kwa su a kashe, kai wallahi inda za a ga muku ko aljanu na kasar ku da suke rayuwa a ce ai ta kashe su, ai ta kashe su, bara ku so ba. Wannan ita ce ni'imar zaman lafiya. Baban mu Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, farkon abin da yayi da'awa, ya roki Allah a matsayinsa na babban annabi manzo, cewa ya Allah ka sa garina Makka ij'al hadhal balada, ko hadha baladan aminan, ka sa wannan gari na Makka ya zama gari ne mai aminci, sannan kuma ka bashi arziki na ƴaƴan itace da abinci. Abun mamaki a cikin wannan ayar da annabi Ibrahim ya zo addu'a roƙon Allah, kun san me ya fara roƙa? Zaman lafiya. Sai da ya fara gabatar da neman Allah ya bada lafiya, sannan ya nemi abinci. Wallahi duk abincin da kuke da shi, duk ruwa da kuke gadaran kuna da shi, duk gona da kuke gadaran kuna da shi, duk kaza, wallahi idan babu zaman lafiya ba za ku ci moriyar ruwan ba, ba za ku ci moriyar gona ba, ba za ku ci moriyar kasuwanni ba, ba za ku ci moriyar komai ba. Yanzu nan kasar Togo akwai ruwa. Ruwa iya ganin ka, kai ka ce ma bangon duniya ne. Ruwa iya ganin ka. Ruwa arziki ne, ruwa ni'ima ne. Ga teku, ga maliya, ga koguna, ga wani daga Burkina Faso, ga wani daga Nigeria, ga wani daga Togo, ga wani daga Ghana, ga wani daga kaza. Ruwa ya rarratsa, ga ruwa har yayi yawa. Ruwa ni'ima ne. Wata kasar tana neman ruwa ta rayu. Amma ina ga muku din ni'ima da aka samu ta ruwa ko ta abinci ko ta kasuwanci. Idan fa babu zaman lafiya ba, abinda za a iya, kowa gudu zai yaba ruwa. Ashe ya kamata mu fifita samar da security, samar da zaman lafiya a cikin kasashen mu da gidajenmu da kasuwanninmu da masallatanmu mu samar da tsaro mu samar da zaman lafiya shine zamu jin dadin rayuwa ingantacciya. Annabi Ibrahim ya fara gabatar da neman zaman lafiya akan neman abinci akan neman abin sha saboda ba ina zaka nemi wani abincin da zaka ci ka ji dadin sa in babu zaman lafiya, ina zaka sha ruwa ka ji dadi kai godiyar Allah in babu zaman lafiya. Lalle ni'imar zaman lafiya ya tabbata malamai suna cewa in baku gode wa Allah akan zaman lafiyan da Ubangiji ya baku ba, in baku gode masa ba, in baku yi abin da za ku tsare zaman lafiyan ku ba da kwanciyar hankalin ku ba, to shikenan sai Allah ya jarabe ku da tsoro, sai Allah ya jarabe ku da firgici. Wasu wanda basu kai sun kawo ba sai su ta tsoratar da ku, ku ta firgita saboda ai baku nuna wa Allah kun ji dadin zaman lafiyan da ya baku ba, baku amfana da zaman lafiyan ba, kuna wasa da zaman lafiya. Da haka sai Allah ya jarabe ku da tsoro ya dora muku wasu yan kadan wanda basu kai sun kawo ba, ba ku ganin su amma kuna tsoron su, za a jarabe ku bil khauf. Haka duk wanda Allah ya bashi ni'ima ta arziki in bai yi amfani da wannan ni'imar ta arziki ba ya more da arzikin sa ba, sai Allah ya jarabe shi da yunwa, kana wadata ka dawo mayunwaci. Haka ni'imar addini duk wanda Allah ya bashi daman yayi addini yaki yayi addinin to sai Allah ya jarabe shi da kafirci, maimakon ya dawo na musulunci sai ya dawo yana yin kafirci tun daga ni'imar addini yaki yayi sai ya zama kafiri. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ina kira ga duniya gaba daya da kasashen duniya gaba daya su sani cewa wallahi babu wata al'umma da bata bukatar zaman lafiya, ba a yi wannan al'umma ba babu ita, wallahi duk karfin mutum da soci duk fawan mutum da makami duk kudi duk dukiya duk abin da mutum yake gadara wallahi yana bukatar ya zauna lafiya, komun daukakan kasa, komun arzikin kasa, komun dukiyar kasa, komun kasuwancin kasa, komin wallahi babu wata kasa da bata bukatar a zauna lafiya. Kuma ku sani ni'imar zaman lafiya kyauta ce daga Allah ga wannan halitta ga wannan al'umma gaba daya. Allah ya ce wankuru, ku tuna ni'imomin Allah akan ku da kuna makiyan juna kuna fada kuna yaki tsakanin kabila da kabila, id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum. Allah ya hada tsakanin ku da ni'imar zaman lafiya ya tuwo muku annabi, fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan, kuka zama yan uwan juna masu taimakon juna masu rufa asiri juna. Ku tuna fadin Allah ta'ala wazkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi, kutina da ku ɗan kadan ne ba ku da yawa kadan ne kuna jin tsoron wata ƙasa ta mamaye ku, kuna jin tsoron wata al'umma ta handame ku. Mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhatafakum an-nas, Allah ya taimake ku ya karfafe ku. Allah yana ga mutane ai wannan zaman lafiya shi yasa ku kadan ne ba masu yawa ba, ai kuka ji gaba da rayuwa ba ku gani. Yanzu duniya ta fara canjawa, duk wata ƙasa da ta ga wata ƙasa da take kusa da ita karama sai ta mamaye ta, ko ta yi mata da'a ko kuma ta mamaye ta ta yi amfani da ƙarfin soja ko da ƙarfin makami, ai zaman lafiya ne yake sa karamar ƙasa wanda ba ta da ƙarfi a duniya ta ainihin ji rayuwa mai daɗi. Idan babu zaman lafiya, in aka kuskura aka farke ƙasa da fitintinu da kashe-kashe da zubar da jini da kashe mutane da bawa ƴan ta'adda kariya da taimakon su, wallahi tallahi sai kowa ya wahala. Babbar ƙasa ma da take ta kai tana ta roƙon zaman lafiya zaman lafiya, ina da ƙasa wacce take ba ta da girman gaske. Don haka ya koyan uwana, kar ku yi wasa da ni'imar zaman lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana kamar yadda manzon Allah ya yi bayani, duk wanda ya wayi gari a cikin ku yana cikin zaman lafiya a cikin iyalinsa da gidansa, mu'afan fi jasadihi, lafiya yana da lafiya a gangan jikinsa, ba shi da wata larura ko ciwo ko cuta, ga zaman lafiya a gari, ga lafiya a gangan jiki, ga abincinsa a sito dinsa, manzo Allah ya ce zai ji kamar an hada mai duniya ne gaba daya. Duk kasar da take akwai zaman lafiya, to nan ne zaka ga ran mutanen kasar hankalinsu a kwance, su je kasuwa hankalinsu a kwance, su je office din gwamnati hankalinsu a kwance, masu zuwa gona su je gona hankali a kwance. Yau ku bincika daga cikin kasashen da ba a zaman lafiya, wallahi gona wasu ba sa iya zuwa. Kaje gona ka tona ƙasa ta Allah, kai shuka kai noma ka jira Allah ya baka, ba za ka iya ba. Akwai wanda ba sa zuwa kasuwa, akwai wanda kasuwar karfe kaza da an shiga sai karfe kaza a rufe, saboda me? Babu zaman lafiya. Tafiye tafiye akan titi ba a isa a tafiya ba, ballantana akan ruwa. Duka akwai kasashen da suna fama da wannan masifa. Mu gode wa Allah da ya bamu lafiya, ya kuma bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kasar da duk take da zaman lafiya, wallahi zaka ga ni'ima ce yake sauka a kasan. Kasa mai zaman lafiya zaka ga baki suna yawan zuwa, dan zuwan baki kasa alheri ne. Zuwan baki yan kasuwa, zuwan baki dalibai, zuwan baki masu business, zuwan baki masu karantarwa ko masu ilimi. Wannan zaman lafiya yake kawowa. Duk kasar da babu zaman lafiya ba wanda zai ji. Yan kasan ma gudu suke yi su fita su batta. Ballantana wanda yake bako ya shigo ya zo ya nemi arziki ko ya wani abu. Da haka ku sani cewa duk wanda ake amfani da su wajen kokarin samar da rashin zaman lafiya, ba wanda za ku fara cutarwa irin yan kasar ku. Duk dan kasan da yayi da aka hada kai da shi ake kawo tashin hankali, to wanda ya fara cuta yan kasarsa, wanda ya fara ya kara cuta yan kasashen waje da za su zo kasarsa. Da yawa akwai kasashen da wallahi ba a iya zuwa sai a ce a'a ba zaman lafiya, akwai hadari. Allah ka kare mu da karewarka. Da haka duk kasar da take babu zaman lafiya, ko mun arzikinta wallahi gudu ake a bar arzikin. Sannan kuma ana samun nutsuwa da kwanciyar hankali idan an zauna lafiya. Anan ne ake samun hawhawar arziki, kasuwanci ya yadu, noma ya yadu, baki su zo gari a saya a sayar, mutane su samu kuɗi su gina gidaje, su canja motoci, su aurar da ƴaƴansu su aura, hada hada je kaka dawo, al'amura komi seti tamam sai da zaman lafiya. Da zaman lafiya ne mutuncin mutane yake kubuta. Idan da zaman lafiya ne iyalin ku za ku samu aminci. In ba zaman lafiya, mutum gudu yake yi ya tafi ya bar matarsa. Idan babu zaman lafiya, mutum gudu yake yi ya tafi ya bar amaryarsa da yake santa. In ba zaman lafiya, mutum gudu yake yi ya tafi ya bar yaransa ƙanana da jarirai. Wani an zo ana fada a wata ƙasa ana yaki, wallahi yana da yara ƙanana da yazo kawai sai ya zafi daya a cikin yara wajen guda 10, ɗaya ya dauka karamin ciki ya goya shi ya ruga da gudu ya tafi. Sauran ya ce musu Allah ya kare ku. Yana ji yana gani ya gudu ya bar ƴaƴansa, yana ji yana gani ya gudu ya bar tsohuwarsa mahaifiyarsa ga ta a ɗaki ba ta iya tafiya, ya gudu ya bar ta ya san za a kashe ta, ya gudu ya bar matansa uku hudu, yana da shago ya tara miliyoyin kuɗi, ya gudu ya bar shagon yana gani ana bunka masa wuta, yana da yajin motoci miliyan kaza miliyan kaza dala kaza, daga shi sai kafarsa sai takalminsa shi ma in ya masa nauyi ya gudu ya tafi ya bar shi. Wannan masifar rashin zaman lafiya kenan. Hasarar dukiya, hasarar rayuka, hasarar ƴaƴa, hasarar dabbobi, hasarar kadarori. A zo a yi hasara, a yi ƙone-ƙone, a zubar da jini, a kakkashe na kashewa, kowa ya asara ya gudu. Kana da ƙasarku kana cikin wadata, ka dawo ɗan gudun hijira. Wani babban mutum wata rana lokacin da ake fada a Central Africa, babban attajiri mai kuɗi, ana faɗan sunansa ka san shi, ya ce malam ban san abin da na mallaka ba. Sai gashi wata rana ya zo masallacin juma'a mu, mun idar da sallah ya miƙe ba yi da riga mai kyau, yana jama'a don Allah a taimake ni a Najeriya kenan, don Allah a taimake ni da abin da zan ci da abin da zan sha, ni attajiri ne mai kuɗi ne, yaƙi ne ya koro ni, na gudu na bar matana ban san inda suke ba, na gudu na bar ƴaƴana ban san inda suke ba, ina da tarin shanu, ina da shaguna, ina da kamfanoni, ina da kadarori, duk na gudu na bar su, an ƙone su, an kwace na kwacewa, yau gani ina neman abin da zan ci. Wallahi har yanzu ina ganin mutumin nan a raina. Haka muka tashi muka sa aka zaga masa a masallaci da hula, ana neman masa taro da kwabo, aka hada masa, aka ce gashi ka je ka ci abinci ka nemi inda zaka zauna. Me ya jawo wannan? rashin zaman lafiya. Rashin zaman lafiya shi yake mai da dangata ya zama ba dangata ba. Rashin zaman lafiya shi yake mai da wanda yake mai daraja ya zama kaskantacce. Sarakuna nawa suka koma suna billahi ana ba su taimako sun yi gudun hijira. Mutum sarki ne a garin sa ba. A fada ake ranka dade amma ya gudu. Ya shiga layi. Wani yace wallahi da ni da sarkin garin mu muke tsallaka kunya. Wani yace da ni da sarkin garin mu wallahi muke ruga gudu. Muna hawa trailer muna neman ai amma rage mana hanya. Sarki ya jefar da rawani. Malam ya jefar da charbi. Malam ya jefar da litafi. Ya gudu. Saboda me? Babu zaman lafiya. Rashin zaman lafiyan nan mutane da suke wasa da shi. Ba sa mai da hankali a kansa. Wallahi idan yazo ba wanda yake jin dadi. Kai asaran ƴaƴanka. Kaga ƴaƴa malam ga sunan barkate ba uba. An kace iyayensu gaba daya. Kaga ƴaƴa barkate ba iyayensu mata. Duk an kwace su ana musu fadi. An shigar da su wani wuri. Kaga guri kasuwa tana cike da miliyoyin biliyoyin daloli na kuɗi. Duk an sa mata wuta an kone. Kaga mutane a cikin kasar su suna tsorace. Baka isa kai tafiya daga nan zuwa can ba wani zai tsare kai buge ka ya karbe motarka ya buge ka ya karbe kudin ka ya buge ka ya karbe kaza dinka baka isa ka je ko ina ba in ka gudu ka shiga daji in ka shiga daji Allahu alam yanzu wannan abun mutane suke wasa su bari ya zo musu inda suke kai ka san tashi hankali kuwa kai ka san fitina kuwa da ka ya al'umma musulmi ku sani addinin musulunci shine addinin farko da yayi magana akan a zauna lafiya addini ne na kare rayukan mutane ko kaza ko dabba ko me musulunci bai ce a kashe ba addini ne wanda yake kira akan ayi kasuwa a zauna lafiya a je makaranta a zauna lafiya a zo masallaci a zauna lafiya yanzu nan duk da kuka zo nan kuka cika wannan masallacin ai da zaman lafiya ne kuka zo ka zauna da wuri wani yafi awa daya yana zaune a nan gurin dan ya san hankalin sa a kwance ne idan babu zaman lafiya akwai wanda ya isa ya zo ko limamin ma fa ganshi a munbari ba zai zo ba saboda ba zaman lafiya da haka mu ƴan Afirka mu bakake mu talakawa mu da muke cikin hali na kakani kai mu muka fi kowa mu roki Allah ya bamu zaman lafiya kuma mu yi kokari mu kare kasashen mu da dukkan abin da zai tada hankalin mu idan mu kan masifa ta same mu wai ina zamu je ne ina zaka kana da ruwa kana da kasan noma kana da iska lafiyayya kana da kaza kana da kaza to ka gudu ka je ina kana gudun hijira ina zaka haka ya kamata mu hada kanmu mu zauna lafiya da musulmi da wanda ba musulmi ba ku zauna lafiya zaman lafiya shi yafi komai dadi ai da zaman lafiyar ne musulmin zai musuluncin sa yanda yake so ai da zaman lafiyar ne wanda ba musulmi ba zai yi addinin sa yanda yake so to yaya mutane za su bari kasa ta wargaje a samu tashin hankali ku sani cewa hatta ibada ana iya yin ta ne sai da zaman lafiya in aka kuskura sarkar zaman lafiya ta tsinke to an shiga uku zaka ga fauda kowa zai dau makami da wanda ya kai da wanda bai kai ba tunda kun tsinka sarkar zaman lafiya kuma dole ne mu bada hadin kai wa jami'an tsaron mu ko ba dadi ko yaya mu taimake su mu ba su shawara mu agaza musu dan suna taimakawa su ne suke taimakawa wajen a zauna lafiya in muka yaye musu baya muka ce kowa ma ya isa to makocinka zai dau makami ya kashe kai kwace matar kai kwace gidanka saboda ya san babu hukuma dole ne al'umma musulmi sai an rayu a karkashin hukuma ko yaya take duk abinda mutum zai iya yi na wargaza hukuma rushe ta rugurguje ta to zai samar da fauda da ta'tilul masalih rudu a cikin kasa kowa ya rike makami wannan ya kashe wannan wannan ya tsara wannan wannan ya tajance wannan sannan kuma dukkan wani abu na amfani zai watsi a kasar ba za a same shi ba za a samu kisan kai alharaj sannan kuma baka da aminci ga wanda yake na kusa da kai da daddare wani zai zuwa illata ka akan hanya wani zuwa zai ya ainihin wato cutar da kai ya tozartar da kai da haka ya ku yan uwana kada mu bari ni'imar da muke ciki inuwar da muke ciki kasuwancin da muke ciki zirga zirga da muke ciki business da muke yi mu bari ya zo ya wuce ya tafi a banza mu shiga cikin wahala wallahi ba wanda zai wahala a duniya irin mu miskinai talakawa mabukata duk inda kaje a duniya an gane ka a ce wannan bako ne ka gyara kasarka ita ce gatanka duk inda zakai gudun hijira kaje ko ka tafi wata kasa da ba taka ba karshe dai sai ka dawo kasarka idan aiki kake yi karshe sai ka dawo kasanka in kasuwanci kake in tsufa ya kama ka sai ka ji cewa bari mu dawo gida mu mutu a gida anan cibiyar ka take anan rayuwar ka take anan al'ummar ka take anan wanda suka san darajar ka da kimar ka take a kasar ka yaya mutum zai taimaka wajen wargaza kasarsa ina waɗanda suke kasashen waje wanda da su ake hada baki a rugurguje kasashen su a taimaki barna a taimaki tsiya a taimaki fasadi ya koyan uwana ku sani cewa daga cikin abin da zai taimaka mana wajen dawwamar zaman lafiya to shine mu kula da abubuwa kamar haka mu gyara tarbiyyar ƴaƴanmu duk dan da bai samu tarbiyya ba ina tabbatar maka da shi za a hada kai a wargaza ƙasa da shi za a hada kai a kashe mutane da shi za a hada kai a ta'addanci da haka iyaye kuna mantuwa gwamnati kuna mantuwa kula da discipline kula da tarbiyya ta ƴaƴa kada a bar ƴaƴa su lalace ba gida ba uwa ba uba ba sana'a ba aiki ba makaranta ba yaro yana yawo kawai a gari to wallahi irin waɗannan da su ake hada kai a kawo tashin hankali ku taimake su ku jawo su kusa ku kori dukkan wani jayayya abinda yake tabbatar da security da zaman lafiya a ƙasa shine hana musu da jayayya a tsakanin al'umma da ƙungiyoyi musu da jayayya hadda zai kai a dau makami zai sabbaba rashin zaman lafiya da zara an ga wani abu da zai kawo rabuwar kan mutane to ai kokari a takalin din sa abun ne shi a ce ai hakuri a zauna lafiya kowa hakuri yake a duniya da haka kowa ya hakuri da dan uwansa kuma kowa yana da ƴancin ya rayu a matsayin sa na dan adam a kasar sa da haka kar wani ya ce zai hana wani abin da yake so yayi wanda bai saba wa kaida ba Allahumma illa mutane su san haƙƙin kansu da haƙƙin junansu bai kamata a damkwafe wani a danne wani saboda kabilarsa karama ne ko saboda addininsa bai da ƙarfi ko na makamancin wannan ba a bawa mai dama damarsa wannan tasa kasashen tura wannan da kuke gani suke da ƴanci suke zaune lafiya shekaru aru saboda kowa ana bashi damarsa daidai gwargwado kar ya tsallaka ya shiga damar wani irin wannan tadda samari matasa a zaunar da su lafiya su je makaranta idan yaro matashi bai da kuɗi gwamnati ta biya mai ya je karatu ya kamata hukuma ta sani hadari ne barin yara samari sun girma ba sa karatu a sauƙaƙa musu rayuwa a ba su hanyar da za su je university su yi karatu a keeping din su busy a jami'o'insu a kai su kasuwa masu kuɗi attajirai ku jawo samari matasa ku ba su dama su je kasuwa su yi noma su yi sana'a in kun yi kifin ƴaƴanku suna aiki suna noma suna aikin gwamnati suna sana'a to ba za su zo su yi tashin hankali ba amma matukar ana zaune ba abin da za a yi to shedan zai fara kawo tunani yawan sakin mata da koran mata da kashe aure yana kawo rashin zaman lafiya don yaduwa za su yi a cikin al'umma su zo su yi ta zinace-zinace suna haifan ƴaƴan da ba su da iyaye ɗaya daga cikin illoli na barin zina ta yadu a cikin al'umma da mata su yi ta yaduwa ba wanda zai kula da su ka ga mace 5-6-7 ba mai kula da ita su ne suke ba da kariya ga mabarnata su suke ba da kariya ga mashaya ga barayi ga masu ta'addanci a ɗakunan su kwana da su biya su kuɗi mutum ya je ya ta'addanci ya nemi wata karuwa a gari ya kwana a ɗakin ta ya biya ta kuɗi gobe kuma ya fita ya je aikin barna to kaga ya kamata a yi kokari a hana yaɗa barna zinace-zinace da dukkan wani abu na kazanta musamman a cikin mata da samari matasa don a samu a san kowa a gane kowa in bako ne yazo an san shi me aikin sa me sana'ar sa idan mace ce an sani wata kila an bata jari tana toye kosai an bata jari tana gasa masara an bata jari tana saida kifi an bata jari ta bude gidan kitso an bata jari ta bude kaza an bashi jari yana kaza an bashi jari sai ga kasa ta zauna lafiya an samu kwanciyar hankali amma wallahi yaduwar yara da bajewar su a gari ba su da iyaye saboda samuwar su ta hanyar zinace zinace yana taimakawa wajen yaduwar rashin zaman lafiya a cikin al'umma sannan kuma ku sani cewa dole ne a kula da addini lalle ne a kula da addini kula da addini shine babban abin da yake zaunar da mutane lafiya cikin nutsuwa yanzu ku duba kasar Saudiya masha Allah hankali kwance da zaka ajiye motarka anan te shekara ba wanda yake dauka ko mutum ya dauka sai ya dawo da ita duk wanda ya shigo an san shi duk wanda zai wani abu an gane shi sun bi Allah suna kokari sun girmama security na duniya kuma Allah ya taimake su ala ibadatillah wa ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa idan kun kwantar da hankalin mutanen ku kuka ba su aiki kuka ba su sana'a kuka lura da lafiyar su ransu to ba su da bukatar soja ya bi su da bindiga ko dan sanda ai duk ran da yake yana da aikin da zai yana da nutsuwa ai ba sai an bi shi da bindiga ba amma mutanen mutane suka zama suna zaman kansu gidan shaye-shaye gidan barna gidan kaza to dole ne a samu wanda suke mutanen banza su rinka zuwa suna makalewa Allah tabaaraka wa ta'ala ya zauna da mu lafiya sannan adalci justice adalci yana taimakawa wajen samu zaman lafiya a cikin al'umma dole ne a samu adalci tsakanin hukuma da mabiya tsakanin sarki da mabiya tsakanin malami da almajiransa ya adalci mata da miji ai adalci uba da yaya ai adalci shugaba da wanda yake shugabantar su ai adalci wannan yana taimakawa wajen zaman lafiya kowa yaga an bashi haƙƙin sa an yi masa abin da ya kamata daidai gurgudu in ba a bashi ba a bashi hakuri to wannan yana taimakawa wajen samun da zaman lafiya sannan kuma dukkan wani abu da zai zo bako daga waje da ba a san shi ba to a tsaya a bincika shi a tabbatar da menene amfani da kasa za ta amfana da shi idan wannan abun ya zo ko sana'a ne ko aiki ne ko business ne ko wace riga aka sa wani abu za a shigo da shi daga wata kasa lalle ne a bincike shi a ga menene yake karkashin wannan abun ba mamaki an zo da niyyar za a ba wa ƴan kasa taimako alhali ba taimakon ake ba su ba taimako ne a zahiri amma ana koya musu wata tsiya a boye ba a sani ba an dauki hankalin su ana ba su taimako kuma an koya musu ya za su zo su yaki kasar su fada da kasar su dole a samu masu tunani thinkers wanda za su binciki abu daka da wajensa ko da alheri ne in yazo sai an bincika an ga inganci da amfanin wannan alkhairi kafin a bashi a ce shiga cikin ainihin mutane daga karshe a cikin wannan huduba ya ku ƴan uwana samari matasa ina kira gare ku lalle ku daina gaggawa a cikin al'amura matashi yana ji da ƙarfi matashi yana ji da lafiya idan Allah ya jarabe ka da yin gaggawa komai nan da nan kai to zaka je a jefa ka cikin wani abin da zai cutar da kanka ya cutar da al'ummarka ya cutar da kasarka daga ka ji labari baka yi bincike baka ce wallahi mu ba za mu yadda wallahi mu kaza kana gaggawa ka je kai rashin hankali ka jawo tashin hankali wannan ba shi da kyau at ta'ajjulu fil umuri da kuma hukunci da kaji abu kawai ka ce ai kaza ne a anitsu a mai da hankali a ringa bincike in an ji labari ko a gidan radio ne a bincika in an ji labari ko a social media kada aiki da shi sai an bincika sai an saurara sai an tabbatar ina shaida muku a kowace kasa da kuke gani ana samun mutanen banza da suke shiga cikin social media sai su rubuta abu na tada hankali kawai su sake shi ko a yi wa wani ƙarya ko a ƙirƙiri wani labarin da babu shi kawai dan a tada hankalin al'umma aiki da maganganu na social media ba tare da an yi bincike ba wallahi sai ya samu yaƙe-yaƙe da fadace-fadace a cikin ƙasashen mu ba mu sani ba alhali abun babu shi ina ba da shawara musamman samari matasa masu amfani da manya-manyan wayoyi a hannunsu suna shiga duniya suna gano abin da ke faruwa to ku bi a hankali ku kiyaye sannan ina jan hankalin samari duk abin da za a jawo ku da sunan za a ba ku kuɗi ku yi shi ku tsaya ku duba wannan abin menene ribar ku menene ribar al'umma ku menene ribar ƙasar ku menene ribar gwamnatin ku kar ka zo kai abin da a karan kanka kai za a rinka baka kudi kai a karan kanka amma kuma ka cutar da kasarka ka cutar da al'ummarka ka cutar da jama'arka kudi karewa yake mutunci dawama yake da ka kuskure ne babba ayi amfani da wani matashi cikin matasan mu ayi amfani da su wajen samun wani abu na duniya ana sa su abin da za su tada hankalin mutane su firgita mutane wanda wannan ba daidai bane ku koma ga malamanku masu karantar da ku addini ku nemi shawara a wajen su duk abin da za ku yi su bincika su gaya muku su ne masu gaskiya su ne masu mu'amala masu tsoron Allah wanda suka sa neman zaman lafiya a gaban su ina kira ga samari matasa ku nesanci duk abu na fasadi duk abu na barna duk abu na ta'adi duk abu na cutar da mutane duk abu na zalunci kwace fashi da makami sane tsallaka gida sata kokarin kashe wani amfani da hamayya ta siyasa a ce aje a kashe wani daukan makami a tsare hanya in karfe kaza yayi a kashe wani a kwaci kaza kwacen waya kwacen abun hawa sace sacen motoci sace sacen mutane daukan dan adam tijara ta dan adam mutum ya dauki dan uwansa a yi ciniki a sayar da shi a biya shi kuɗi dan Allah samari matasa ku guji wannan aiki ba aiki ne na kwarai ba ba aiki ne na kwarai ba zubar da jini kashe kashe aje ai ta kashe mutane ba hawa ba sauka mutum bai maka komai ba bai zage ka ba bai zubar maka ba bai hana ka ci ba bai hana ka sha ba bai maka komai ba amma kaje ka kashe shi ko a hada baki da kai a kashe shi ko kawai ai ta zubar da jini kawai ai ta ganin mutane suna mutuwa ai ko dabbobi ne ake ta kashewa ana zubar da jinin su ai wannan din ai bai kamata ba bai dace ba ta yadda ba babu mai a cikin gurare na sanawoyi ko kuma a makarantu ko kuma a wuraren ayyuka ko kuma wajen taron jama'a sakin wuta na kan mai uwa da awabi wannan ba karantarwar musulunci bane wasa da rayukan mutane ya ku samari matasa a daina wasa da ran dan adam a daina haka kawai a kunna bindiga a danna kunamar bindiga a harbe mutum ko a sa wuka a yanka wani kashe mutane kashe dabbobi kona shaguna kona gurare na gwamnati da fada da jami'an tsaro duka wannan baya cikin abin da addinin musulunci ya karantar da mu mai haka kuma barnatar da dukiya a kona kasuwa a kona wajen sana'a mutum ya ce bari mu bunka mata wuta ta kone kowa mai asara baya cikin abin da addinin musulunci ya karantar da mu tsoratar da mutane tarwiul aminin yin abin da zai tsoratar da mutane suna zaman lafiya tsoratar da su an tsoratar da masu zaman asibiti an tsoratar da masu zaman kasuwa an tsoratar da masu zaman masallaci an tsoratar da masu zama a gida ko ina an sa mutane tsoro suna cikin firgici an sa ka kana shakkar waye ne kusa da kai baka san shi ba don Allah a daina wannan dan duk yawanci wadannan abubuwa da samari matasa ake amfani da shi sannan kuma dukkan abin da ya shafi atifa zuciya fushi yanzu zan dauki mataki ne yi kaza me da martani in kashe wani in zubar da jinin wani saboda an mun kaza a'a kada ku yi wannan ku daina rike makami kuna kashe yan uwanku kuna zubar da jini ya ku samari matasa nuhibbukum fillahi muna son ku muna kaunar ku ku yi sana'a ku zauna lafiya ku girmama mutane ku girmama al'ummarku ku girmama shugabanninku ku girmama shugabancinku ayi kasuwanci a ji dadi a samu riba a tafi aiki a ji dadi a samu albashi wannan shine rayuwa mai dadi a bautawa Allah a je masallaci ayi sallah mai zuwa ya je ibadarsa a ko ina ne ya je ibadarsa ba tare da an tsoratar da shi ba wannan shine zaman lafiya da kwanciyar hankali ku rike makami na ilimi ku ajiye makami na bindiga ku rike makami na hakuri ku rike makami na juriya ku shagaltu da gina kasarku ku shagaltu da gina al'ummarku ku shagaltu da taimakon danginku ku shagaltu da taimakon iyayenku ku shagaltu da taimakon kannanku ku gina kasarku ta yadda kannanku da jikokinku da tattaba kunnanku za su yi rayuwa mai inganci da dadi a cikin kasashenku kar ku ba dukkan abin da za ku ji dadi da kwanciyar hankali ya kubuce muku wallahi idan rashin zaman lafiya ya sauka a cikin al'umma da wahala yake dawowa yanzu ba za ku yi wa Allah godiya ba akan ni'imar da ubangiji ya muku a wannan kasa mai albarka mutum zai yi tafiya daga karshen kasa kaza zuwa kasa kaza karfe 2 dare yanzu a kasar nan Togo Mali Ghana mutum zai iya tafiya karfe 2 karfe 3 na dare a mota wallahi kar ku bar wannan damar ta kubuce muku akwai kasashen da suke kusa da ku na Afirka wallahi mutum bai sai ya fita ba karfe 10 dare ma yace zai tafiya sai dai ya shahada ya tafi dan komai zai iya faruwa amma zaka iya tafiya daga ƙarshen kasar Afrika zuwa ƙarshen ta ka baro Najeriya ka shigo Kwatano lafiya kalau ka shigo Togo lafiya kalau ka shiga Ghana lafiya kalau ka shiga Burkina Faso lafiya kalau ka shiga Mali lafiya kalau a hanya ba wanda zai tsare ka ba rami a hanya ba mai tada maka hankali a hanya yanzu wannan ni'imar ba ku so ta tabbata yanzu mutun zai zo ya kuskure ya gayyato tashin hankali a tattare da shi kowa ya kamata ya zama jami'in tsaro ne a karan kansa ya zan yi na zaunar da kasa ta lafiya kar ku taimaki duk abin da zai tada muku da hankali yanzu ku duba ni'ima da Allah ya saukar na ruwan sama an yi ruwa bana duk kasashen nan namu na Afrika an yi ruwa ruwan nan har yayi yawa har ambaliya yake za a yi noma amfanin gona ya kai masu shinkafa sun samu masu masara sun samu masu alkama sun samu masu dawa sun samu masu iburo sun samu masu wake sun samu masu rake sun samu masu waye sun samu la ilaha illallah ai wannan ni'ima ce ta ruwan sama banda ruwan da yake kewaye da ku yanzu ba za ku gode wa Allah akan wannan ni'ima ta ruwan sama da ya saukar muku ba yanzu ba za ku gode wa Allah akan ni'imar dabbobi da shanu da dabbobi da kuke yankawa ku ci talaka zai sa kashin miya a naman a abincin sa ya ci ya koshi talaka ku je wasu wuraren ku gani na ran zai muku da Allah sai wanda ya isa ne zai iya yanka nama ya sa a naman miyan shi kun manta da wannan yanzu bari za ku yi wannan damar ta kubuce muku ku gode ya ku yan uwa na musulmi ku gode ya ku wannan al'umma ku tsare ni'imar Allah ta zaman lafiya kada ku goyi bayan duk abin da zai tashi hankalin ku ko tashi hankalin al'umma ku addinin musulunci addini ne na zaman lafiya addinin musulunci addini ne kwanciyar hankali addinin musulunci baya goyen bayan ta'addanci da tada hankali da zubar da jini kuma wannan shine abin da Allah ya sanar da mu ya kamata mu sanar da ku Allahumma fashhad ya Allah ka shaida wa qumu ila salatikum yarhamukumullah اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله ككاري مو دكاري وركا الله كسا الجنه تشي مو كومر مو الله كبامو ابوندا زامو تشي الله كبامو ابوندا زامو شا يا الله يا الله ككيايه مو دكيايه وركا يا الله كباوا مرسا لافيا لافيا ماسو لافيان كتصري مو لافياسو الله كتشيار ده مسلمنشي ده ادينن مسلمنشي غبا الله كزونر ده مو لافيا wannan ƙasa ta Togo Allah ka sa albarka a cikin ta Allah ka zaunar da su lafiya ubangiji da sauran ƙasashe na Afrika gaba ɗaya Allah ka zaunar da mu lafiya wannan ƙasa ta Togo Allah ka saukar da kasuwanci a ciki Allah ka saukar da noma mai albarka Allah ka saukar da ilimi mai albarka Allah ka ciyar da musulunci da musulmai gaba ka zaunar da su lafiya da wanda ma ba musulmin ba gaba ɗaya ya Allah ubangiji ka taimake mu da taimakonka ya Allah ka kare mu da karewarka ya Allah duk wanda yake makiyin mu ne Allah ka kare mu da shi duk wasoyin mu Allah ka hada mu da shi ya ubangiji ka tsare rayukanmu a gidajenmu ka tsare rayukanmu a kasuwanninmu ka tsare rayukanmu a ma'aikatanmu ka tsare rayukanmu a hanyoyinmu ya Allah ka sanya mana albarka a cikin duk abin da muka mallaka ka bamu kasuwanci mai inganci ka bamu noma mai inganci ka bamu sana'a mai inganci yaran mu matasa da ba su da aikin yi Allah ka ba su aikin yi wanda ba su samu shiga jami'a ba Allah ka shigar da su wanda ba su samu daman abubuwa na rayuwa ba Allah ka inganta rayuwarsu matanmu da suke zaune ba aure Allah ka aurar da su masu Allah ka zauna da su lafiya ya ubangiji ka sa musulunci ya zama haske a cikin wannan al'umma ya ubangiji ka sa musulunci ya zama haske a cikin wannan al'umma Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana la taj'alna fitnatan lil-qawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin ya ubangiji wannan kasashe namu na Afrika gaba daya halin da muke fama na kashe-kashe da zubar da jini da tsoro da kashe-kashe da ainihin wato mace-mace ya Allah ka zaunar da mu lafiya ba kasashen Afrika ba har sauran kasashe na duniya gaba daya ya Allah ka kare mu da karewarka Allah ka san rawanin mu ka san bukatun mu rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina